This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya, da Fara'a, da FM Nomad, da Dalol FM Muryar Arewa, da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi kai tsaye ba labaran duniya za ku ji shirin karaman sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya
assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali Kafofin yada labaran kasar Faransa sun ba da rahoton cewa rakodin da aka samu cikin jirgin saman fasinjan kasar Rasha da ya fadi sun nuna cewa tashin bam ne ya sa jirgin ya hatsari a Masar a makon jiya ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 waɗanda suke cikin jirgin. Wata kafa ta bayyana cewa masu bincike sun tantance cewa bayanan rakodin da kuma maganganun matuƙa jirgin da aka yi nazarin su sun nuna cewa komai na tafiya yadda ya kamata a cikin jirgin. To amma bayan mintoci 24 da tashin jirgin, haka kwatsam sai aka ji shiru. Ɗaya rakodin sai ya ɗauki sautin wani ƙara da ke nuni da cewa bam ne ya tashi. Shugaba Barack Obama na Amurka da Prime Minister Ingila David Cameron dukkansu sun ce tana yiwuwa an kai wa jirgin hari ne da bam. To amma shugaban Russia Vladimir Putin ya yi watsi da cewa harin bam ne aka kai wa jirgin sai dai a jiya Juma'a shugaba Putin din ya dakatar da zirga-zirgar jiragen saman fasinjan Russia zuwa Masar har sai Russia ta tantance dalilan da suka sa jirgin ya fadi. Bayan an yi shekaru 7 ana yin muhawara jiya Juma'a shugaba Barack Obama na Amurka ya yi watsi da batun gina bututun mai na Keystone da ake ta cacar baki a kai da ake son ginawa daga jihohin da ake haƙo mai a ƙasar Canada zuwa yankin tsakiyar Amurka. Shugaba Obama ya faɗa a fadar White House cewa bututun man mai tsawon kilomita 1,900 ba zai biya buƙatun Amurka ba. Haka kuma ya ce bututun man ba zai ba da gudunmawa ga bunƙasa tattalin arzikin Amurka na lokaci mai tsawo ba. Ta hanyar samar da ayyukan yi ko kuma rage farashin mai wa mutanen da suka mallaki motoci a nan Amurka. Shugaba Obama ya ce tunni ya buga wa sabon Prime Minister Canada Justin Trudeau ya bayyana masa shawarar da ya yanke game da batun gina bututun. Dama kuwa masu hankoran kare yanayi sun daɗe suna iƙirarin cewa shirin na Keystone zai ƙara gurɓata yanayi. An shirya gina bututun man ne domin jigilar garwan ɗanyen mai 800 a kulle Yomen daga Canada zuwa madatsun mai a jihar Texas nan Amurka. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ƙamarin tarzoma a ƙasar Burundi yana firgita shi kuma ya yi Allah wadai da kashe ɗan wani sanannen mai hankoran kare haƙƙin jama'a da aka yi jiya Juma'a. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Juma'a ya ce gano gawakin farar hula a 'yan makonnin da suka shige a yayin da yawancinsu an kashe su ne babu gaira ba dalili yanzu ya fara zama ruwan dare a unguwanni da dama na Bujumbura babban birnin ƙasar ta Burundi. Mutum na baya-bayan nan da aka kashe shi ne ɗan Pia Klaba Boninpa mai hankoran kare haƙƙin jama'a wanda aka kashe shi 'yan sa'o'i bayan an kama shi a birnin Bujumbura. Shi ne mutum na biyu cikin iyalin Mopimba da aka kashe cikin 'yan makonnin da suka shige. Bugu da ƙari, Mr. Ban ya yi Allah wadai da sanarwar da ake gabatarwa ko kuma kalaman da ake yi da suka nuna alamar ana yi ne da nufin haddasa tarzoma ko tsana a kan wata ƙabila ko wata ƙungiya. Ƙasar Burundi tana fuskantar ƙarin kashe-kashe bayan da aka sake zaben shugaba Pierre Nkurunziza a karo na uku da ya haddasa cacar baki. A ranar Litinin, idan Allah ya kai mu, aka shirya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taro na musamman domin tattauna kamarin tarzoma a ƙasar Burundi. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana dab da kammala yakin neman zaɓe a ƙasar Myanmar da ƙila ya ɗora jam'iyyar National League for Democracy ta Aung San Suu Kyi bisa karagar mulki. Ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin hankoron kare haƙƙin jama'a sun buƙaci a gudanar da zaɓen na gobe Lahadi idan Allah ya kai mu cikin ƴanci da adalci kuma babu kumbiya-kumbiya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce jami'an Amurka suna nazarin zaɓen a zaman wata alamar ci gaba a ƙasar daga mulkin soja zuwa na demokradiyya. Ko da yake Aung San Suu Kyi tana jagorancin yakin neman zaɓen kalubalantar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar, tsarin mulkin ƙasar ya haramta mata zama shugaban ƙasa. To amma a ranar Alhamis ta ayyana cewa idan jam'iyyarta ta lashe zaɓen, za ta taka muhimmiyar rawa da ya fi na shugaban ƙasa. Bata bayyana abin da take nufi ba. To amma tsarin mulkin ƙasar ya tanadi cewa duk wanda ya auri wani ɗan ƙasar waje, to ba za ta zama shugabar ƙasa ba. Ana tsammanin cewa an yi tsarin mulkin ne domin mijin Aung San Suu Kyi wanda ya rasu baturen Ingila ne. Zaɓen da za a yi gobe Lahadi idan Allah ya kai mu shi ne zai zama zaɓen farko tun shekara ta 2011 bayan kusan shekaru 50 da aka kawo ƙarshen mulkin soja a ƙasar ta Myanmar wanda da ake kira ƙasar Burma. Ƙasar Rasha ta ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaran aikinsa na rasa Sergey Lavrov ta wayan tarho jiya Juma'a a wani yunkurin faɗaɗa tattaunawar harkokin siyasar Siriya da za ta haɗa ƙungiyoyin masu hamayya da kuma jami'an gwamnatin Bashar al-Assad.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Muke tafi da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko a game da muhimmancin jini yayin renon ciki da haihuwa. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro, yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da cutar bakon dauro. Rahoto na hudu zai magana a game da muhimmancin baiwa jami'an lafiya horo akai-akai. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin.
Sama
an ƙara jaddada muhimmancin mata masu juna biyu da su dau dukkan matakan da ya dace wajen ganin ba su fuskanci matsalar ƙarancin jini ba yayin renon ciki da haihuwa. Likitoci a jihar Maradi ta Jamhuriyar Niger suka ƙara jaddada muhimmancin hakan.
Shekara daya da buɗa katafariyar asibitin nan mai kula da lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara ga alamu an cin musoyi ga irin matsalolin da mata suka sha cin karo da su a kwanakin baya. Malam Ibrahim mai kaka mai magana da yawan babban daraktan asibitin.
Daukan nauyin mata da suka zo na wurin neman magani mun samu kimanin mace 2500 wadda suka zo na wurin buƙatar magani. A cikin wannan mata an samu kawai kimanin 2400 wanda aka ma aikin tiyata musallama wasu kan matsala wajen aihuwa. Akwai wasu ayyuka iri-iri da na wasu radiyo da wani awon jini da yawa-yawa don da aka samu aka ce ma a takamai da sai a ce an samu cigaba sosai-sosai.
Harka ce kai magana ta tiyata ga mata masu ciki ba a samu wanda suka rasa rayukansu ba?
Kasan ana samun duka wannan matsaloli na rasa rayuka. Kai an ɗauka wajen harka mata dukkan suka zo wanda aka ma aiki na harkar tiyata kenan matsalar ciki wanda Allah ya macikawa mun samu kawa kimanin mace 71 cikin tsawon shekara.
Mata dama masu ciki galibi ake kawai wannan asibiti muddin aifuwa ko naƙura ta zo da gardama dama idan abin ya ta'azzara take kai ga fashi ko tiyata. Ga wata mata da ke ɗauka jiya bayan fashi.
A gaskiya alhamdulillah muna samun kula sosai ga likitoci. Allah ya saka musu da alheri. Gaskiya alhamdulillah wallahi.
Ina kiranki ga sauran mata.
Gaskiya ina kira ga sauran mata in suka samu matsala su gujo su zo ga likita fi sabilillah. A kula da lafiyarsu da fadiyansu.
Sai dai duk da nasarorin da aka samu a wannan asibiti tsawon shekara daya akwai matsaloli na ƙarancin likitoci zuwa kayayyakin aiki. Malam Ibrahim mai kaka shi ya tabbatar da haka.
Babban matsala da addakwai ita ce ta ƙarancin ma'aikata. Aikin ana son a ci gaba da shi sosai a yi shi yadda ake sosai da isasshen ma'aikata. Na biyu in akwai ma'aikata sai da kayan aiki musamman harkar magani. Wajen harkar tiyata nan muka zance wajen mata masu ciki ka san dokancin da gwamnati ya ɗauki nauyin wannan ba a duk macen ta so ba ta biya. To amma ya kamata shi wancan abin da ya kamata macen ta biya. Tunda shi gwamnati ta biya ya kamata ya zuba wannan kuɗin a hannun santar don a ci gaba da sayan magani. Kenan wajen wannan matan nan 180,800 da aka ma aiki bisa ƙarfin jan halin gidan likita kin ne aka samu aka shi an ba ta da gwamnati biya ya zubo kuɗin da za a sayan magungunan ya haka nan.
Me yasa naga ku kaido da tsarin iyali kuma?
To duka takamaiman shi dai kiwon lafiya abinda ake nema shi ne a kawo ma al'umma sauki a kiyaye ciwace-ciwace kuma a kiyaye mutuwa. Majalisar duniya ta kiwon lafiya OMS Lisan tana cewa idan mace tana ɗan tazara zuwa tsakanin aihuwa da aihuwa za a iya samun raguwar mutuwar mata bisa kashi 25 daga zuwa 30 a cikin 100 da yana da amfani wannan ɗan samun salarin tsakanin wannan aihuwa da wannan aihuwa don kiyaye irin matsalolin da suke iya zakuwa. A likitance muke ganin su ne abin da ke kawo wannan rasuwa ka wani zubar jini ka wani fashewar ma'aihuwa da sauransu da sauransu. Aihuwa ta zama to kulkusa ga su da yawa ma'aihuwa ba su samu ta huta ba shi ke kawo wannan matsalolin da muke yawan samu na.
Ga faurin ai Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A gaida Shaibu Mani. Shin ko mai sauraro ya san meye ya haifar da yawaitar cutar zazzabin cizon sauro a wannan lokaci da kusan kowane gida ka leka sai ka samu mai fama da cutar?
Shi dai wannan zazzabi na cizon sauro ko kuma malaria tuni ya fita daga cikin sahun nan na minsharrin aka ma shiga ma halaka domin dai a yanzu tsakanin yaro da babba mai ciki da marashi gida da asibiti kowa ka tambaya zai ce maka cutar ce dai ta malaria.
Ni dai na fara jin dan sauki dai na je asibiti an gwada na an ce malaria ce duk maganonuwa ne a ciki na malaria.
To Allah ya sauki.
Amin.
Ciwo ne yake miki? Kanki yana ciwo? Wannan mamanki ce? To sannu ko?
Alawa ni ma dai malaria ce.
Zazzabin cizon sauro ne kenan.
Anya malama ni wannan sauron ma da yake cizon mu. Anya irin sauron ma da yake cizon mu ne a baya ne kuwa.
Duk sauro malam ba sauro bane.
Ai malama shi wannan sauron na kalarsa daban ce.
Har ila yau wannan zazzabi na malaria ya fara zama gagarabadau a tsakanin al'umma. Dubi da kallon da jama'a ke martankar baya jin alaci shemu. To ko ya abin yake? Ga dai Dr. Kabir Ibrahim.
Maganar malaria gaskiya yanayin da muke ciki ya faɗo cikin lokacin da dama a kididigance mun san malaria tana yawan tana karuwa a cikin ɗan wannan cikin fuduwar kalma abin da ya kawo tun daga watan bakwai na kowace shekara July, August, September har zuwa October da kafin sanyi kan kama a lokacin da hayayyafar sauro ta fi ƙazanta kenan kuma yawanci yawan sauro shi ne yawan malaria a cikin kowane al'umma saboda haka wannan yawan da ake gani mutane suna kamuwa da sauransu yana da nasaba da ƙari da aka samu na sauro da wuraren da yake kwanciya ta shi sanar da yaɗa wannan ciwo daga wannan mutum zuwa ga wannan mutum babu wani abu sabo da ya wuce wannan gaskiya ya faru amma dai abin da muka sani duk da irin batsan da ake yi na kare dan adam daga kamuwa da zazzabin cizon sauro musamman ma rabuwar gidajen sauro ɗin nan da aka yi kusan a kowace ma a faɗin Najeriya nan musamman ma a nan arewacin arewa da yawan mutane ba ya amfani suke son yi da shi a kodayaushe ba wani da ce ma zafi wani da ce maka in ya shiga baya jin daɗi da sauransu amma mu kiran da nake shi ne in dai za a taimaki amfani da wannan gidan sauro to bismillah Allah za a samu sauki bisa ga wannan matsalar ta malaria
to likita wani lokacin mutanen in sun je asibitin zazzabin ya ki sai ka ji suna wannan sauran da yake cizon su ma wai su ba sauro ne da suka fita saba gani na yau da gobe ba wani kamar sauro ne daban yake cizon su
eh wannan a duka san hasashe ne dan yanzu kika kare mutane akan ciki kika ce to da sauran da ka saba gani ya yake yau yana mutun ya ga maka wato dabi'un sa to da yau da kullun na maganin komai ce ka gan shi ce ka gan shi amma shi sauro ke sarrafa ne rukuni ne kuma dangi ne kuma ba wai dangi ne kawai yake wato wannan ciwon malaria ba kuma ba mamaki misali wanda aka saba gani din ya zama kamar shi an dan ci karfin sa saboda magungunan da ake amfani da shi da gwaje-gwajen da ake yi akan wannan sauran ake yi saboda haka shi ya riga ya kusan wato danne jinsin wannan wanda mutane suka saba ba mamaki irin waɗannan sababbin jinsi su ma suna fitowa saboda yanayi ne na rayuwa sababar da fita sake cewa abin wato in ba kai bangu idan wannan sauro ya zo ya kasa to sai wani jinsi ya fito wanda ya fishi ƙwarin gwiwa wanda zai iya zuwa ya ci gaba da malaria domin shi ma kokari yake ya tabbatar da jinsin sa ya ci gaba da wanzuwa a bayan kasa amma mu a matsayin mu na masu kula da wannan yanayi ba a zaune muke ba mu ma muna bincike din na sauraron nan suke muna kama su guri-guri muna kiwon su muna fito da dabi'un su wannan an samu wani tabbatattun abu wani alƙalama na bincike na kimiyya da kan cewa sauran nan misali wannan ya shafi ban da wannan kasar mutum ko a ya ci gaba da bayar magani ta yadda muka saba gani a cikin yanayin da muke zamanin nan arewacin arewa to za mu fita da duhu wala ai mun kai bayani ko na samu matakin za a dauka a yanzu haka akwai bincike kala-kala da ake ta dinguwa jamo a university wato jamo kasar nan da kuma sauran masana a mataki na duniya akan irin waɗannan abubuwa
Dr. Kabir Ibrahim kenan darakta a sashin kula da lafiya a matakin farko a jihar Jigawa. To, Allah dai ya raba mu da zazzabin cutar malaria. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi, an kaddamar da aikin wayar da kan jama'a game da allurar rigakafin cutar bakon dauro a jihar Niger.
Cutar bakon dauron dai na ɗaya daga cikin cututtuka da hukumar lafiya ta duniya ke fatan ganin an kawar da ita musamman a ƙasashe masu tasowa. Dr. Fatishak Abdallah, darakta ce a sashen rigakafin cututtuka na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ga abin da take cewa game da wannan cuta ta bakon dauro.
Bakon dauro cuta ne wanda ake samu shi daga wani kwayan cuta wanda ake cewa virus. Shi ma virus ne kamar yadda polio shi ma virus ne yake kawo shi. To shi kuwa yana yaduwa ne ta wajen ko yaro yayi tari ko yayi atishawa daga nan ya shiga makogoron yaron da bai da rigakafi shikenan shi ma zai kamu da wannan cutar. Illan shi shine idan ba wai ba kurajen da yake fitowa a jiki kawai ba shine abun ba a'a yakan sa yaro ma ya rasa muryarsa gaba daya for life yaro ba zai iya magana ba ko kuma yaro ya sa ma yaro hannuwa ido yaro ba zai iya gani ba kuma ko kuma ya samu kwakwalwan yaro hankalin yaro ma ba zai cika ba kuma ko ya je makaranta ba zai iya sani abin da ake ciki ba to illan shi kenan
tana kai ga kisa
yaro ma zai iya mutuwa idan yayi tsanani.
A nan jihar Niger dai akwai cin tarar naira 50,000 ko ma daurin shekaru 5. ga duk wanda yake bari a yi ma yaron sa rigakafin da za a fara daga ranar 21 zuwa 25 ga wannan wata da muke ciki. Amma director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Aliyu Yabagi Shehu, ya ce ba su fatan samun hakan a tsakanin al'ummar jihar Niger.
Ba mu yi fata cewa za a samu wannan ba, saboda kai ma ka san yadda mutanen mu suke idan aka ce ɗan tim bakon daura, aka ce ana allurar rigakafin da na bakon dauro a guje suke zuwa. Amma dai kan ba za samu wanda za su taurin kai ba, idan aka samu wanda suke ce ba za su gudu ba, kasar tun lokacin polio muna da doka, tunda a cikin dokan an sa wanda bai hana yaransa a yi masu rigakafi za a masu tara na 50,000 ko kuma a sa prison ko kuma duka biyu. Saboda haka wanda bai ki za mu yi amfani da wannan dokan.
Yanzu kamar nawa ne za ku kashe wurin wannan aiki?
To muna fata cewa idan aka hada da kudin da za mu su development partners za su ba mu da kuma kudin da state, muna fata za mu kashe wajen miliyan 60 da wani abu akan shirye-shirye da kuma kadamar da wannan.
Fata dai shine a samu nasarar aikin domin tabbatar da cimma gurin kungiyar kasashen duniya masu magana akan kiwon lafiya da su ne ma suka dauki nauyin gudanar da wannan shiri. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar da wata bita ga ma'aikatan lafiya da ke jihar a kokarinta na ganin bangaren lafiya ya samu kulawar da ya kamata.
A kokarin inganta lafiya a jihar Bauchi, yasa gwamnatin jiha saka inganta ma'aikatan jinya a cikin kudurorinta guda biyar da ta kuduri magancewa a jiha. Mukaddashin director na sashin tsare-tsare a hukumar inganta lafiya a jihar Bauchi, Yusuf Shehu Doguwa, ya bayyana mana makasudin wannan taron.
Duk tsare-tsare da za su fito daga ma'aikatan lafiya daga wurin mu ne. So duk kungiyar da suka zo za su taimaka wa jihar Bauchi kuma sun biyo ta wurin mu. Idan gwamnati ta ba mu okay, sai mu zo a zauna a tattauna a ga ya za a yi, yawa sai a aiwatar. To sanin kowa ne dai ai akwai rashin isassun ma'aikata a ma'aikatun lafiya da asibitoci, wanda ma har ya kai gwamnatin da ta shude ta hana daukan ma'aikata a ko ina amma banda asibitoci, ana daukan likitoci da ma'aikatan jinya da sauransu daga sun gama makaranta. Sai kun da muka saki samu makarantar mu ta jiha sai aka ba ta a gwamnatin tarayya, ma an bude asibitin koyarwa. So kaga ta mun ba mu da ita kenan. To yanzu muna kokarin a farfado ta ci gaba da aiki, ci gaba da yayi ma'aikatan, saboda a samu a cike gurabun da aka rasa din. To shine makasudin taron, za a tattauna a ga ya za a yi a samu isassun ma'aikatan kuma ingantattu don aikin ya inganta. To matsaloli na gaba musamman dai layin ungozumomi ba mu da su, har ma akwai bincike da aka yi shekarun baya aka samu jihar Bauchi da Sokoto su suka fi kowa rasa mata masu ciki da kananan yara a Najeriya. Saboda hakan ya kawo aka kawo su tsare-tsare, ka taba ji ana magana wata kungiya tishi, to suka shigo suka iya kokarin su aka koyar da ma'aikata har ana neman ya za a yi a kawo ma'aikatan agaji su zo su taimaka tunda babu kwararrun. To sun yi kokarin su sun gama, sun yi gama nasu wannan shekaran sun ma tafi. To kaga yanzu kuma ga sabuwar gwamnati, ga sabon aiki ya zo, dole ne mu dage mu ga ya za mu yi don mu inganta lafiyar mutanen mu gaba daya ko.
Yusuf Shehu Doguwa, mukaddashin director na sashin tsare-tsare kenan a hukumar inganta lafiya a matakin farko. Dr. Bello Ai Muhammad, ma'aikaci a kungiyar lafiya ta duniya.
Akan inganta lafiya jihohin nan guda biyu shine karancin ma'aikata din, na daya kenan, na biyu kuma sanin cewar ma'aikatan sun taru ne a wani ko a waje guda musamman a capital cities din, kuma ƙauyukan da ya kamata ce suna can wajen aikin babu su kenan. Na biyu karantun da ya kamata ce suna producing ma'aikata din, kamar makarantar aikin nasin da kuma ma'aikatar health technology take Ningi suna buƙatar accreditation daga kungiyoyin hukumomin sana na ƙasa. So dole ne sai an zauna an tallafa karfi da karfi an taimaka wa gwamnati domin ta inganta waɗannan makarantu suna producing ɗin waɗannan ɗalibai ɗin da kuma ma'aikatan suna aiki a waɗannan asibitocin jihohin nan guda biyu. Gurma gwamnan jihar Bauchi ya kaddama ta kudurunsa guda biyar na harkar lafiya. So da godiyar Ubangiji na uku ɗin yana magana ne takamaimai akan harkokin ma'aikata. So ta haka ne kuma muka shigo ɗin muke taimakawa domin mu tabbatar cewa gwamna ya sami mu yi biyan bukatun sa kan wannan number ta uku din wanda yake focus akan ma'aikata din ba zalle kuma shi taimako da zamu bayar din zai is wide ina da fadi yes so bayar sa kan kawai abin nan halayyar ma'aikata ya ci gaba da ba da tallafi akan tabbatar cewa makarantun wani sun sami ingancin da suke bukata kuma an dauko kuma cewar ma'aikatan da suke aiki a cikin jihar sun sami dukkan training da suke bukata domin su inganta harkar lafiya na marasa lafiya da suke zuwa neman taimako a asibitocin mu na Bauchi din ga shi wannan meeting da muke yi zai focus ne akan development din policy taimaka wa gwamnatin ne samun biyan bukatunta akan manufar da ta dora akan harkar lafiya din a wannan jihar din so Bauchi state ta zama kamar zakaran gwajin dafi ne wajen development nata policy din da wuri kuma ga shekara ta zo karshe so ga budget yana neman farawa
Dr. Bello Ai Muhammad ma'aikaci a hukumar inganta lafiya ta duniya kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo muka zo karshen shirin na wannan makon dan haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin ji mu dauke da wani sabon shirin
sauraro anan zamu da sa'a cikin shirin na yau sai ma kongobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya
gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Kafofin yada labaran kasar Faransa sun ba da rahoton cewa rakodin da aka samu cikin jirgin saman fasinjan kasar Russia da ya fadi sun nuna cewa tashin bom ne ya sa jirgin ya hatsari a Masar a makon jiya ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 waɗanda suke cikin jirgin Wata kafa ta bayyana cewa masu bincike sun tantance cewa bayanan rekodin da kuma maganganun matuƙa jirgin da aka yi nazarin su sun nuna cewa komai lafiya na nan lafiya da ya kamata a cikin jirgin sai bayan mintoci 24 da tashin jirgin haka kwatsam sai aka ji shiru ɗaya rekodin kuma sai ya dauki sautin wani ƙara da ke nuni da cewa bom ya tashi a cikin jirgin Ba an yi shekaru bakwai ana yin muhawara jiya Juma'a shugaba Barack Obama na Amurka ya yi watsi da batun gina bututun mai na Keystone da ake ta tatar baki a kai da ake son ginawa daga jihohin da ake haƙo mai a ƙasar Canada zuwa yankin tsakiyar Amurka. Shugaba Obama ya faɗa a fadar White House cewa bututun mai mai tsawon kilomita 1,900 ba zai biya buƙatun Amurka ba.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.